Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masarare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Kuke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 23 ga watan October shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa an buƙaci tabbatar da matakan da suka dace wurin bunƙasa cinikayya tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka. Bayan haka za ku ji cewa wato majalisar dokoki a ƙasar Kamaru ta gudanar da wani taro akan kasafin kuɗin ƙasar. Muna kuma dauki da tattaunawa da wani masanin tattalin arziki Ibrahim Aminu akan tsage dokar nan da ta hana sayarwa ƴan kasuwa masu shigowa da kayan masarufi a Najeriya don bunƙasa noma a cikin gida. Kamar kowane daren ranar Litinin, yau ma muna dauke da rahoto na musamman akan takaddama kan sanadiyar mutuwar ko kuma mutuwar dalibin makarantar nan na Al-Azhar dake garin Zaria wanda ya barke tsakanin wato makarantar da kuma iyayen dalibin. Rundunar ƴan sandan jihar Kaduna dai sun tabbatar da kama wasu mahukuntan makarantar kuma ana ci gaba da bincike. Akwai kuma wato yau ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba, amma yanzu ga Hawwa da ci gaban labaran duniya.
Zuba masu rana mubarkamu da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Litinin sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama har sama da 300 akan zirin Gaza, duk da cewa jami'an Amurka sun ce Washington na ba Isra'ila shawarar jinkirta kai hari ta ƙasa da take shirin kaiwa kan yankin da Hamas ke iko da shi, domin ba da dama ga tattaunawa da ake na neman a saki waɗanda Hamas ɗin ta yi garkuwa da su sama da 200. Zuwa yanzu dai mutum biyu ne katal Hamas ɗin ta sako a makon jiya, wata ba Amurka da ɗiyarta bayan tattaunawar da aka yi ta hannun ƙasar Qatar. Amurka dai na ta aiki tare da abokan hulɗa a yankin Gabas ta Tsakiya a ƙoƙarin da take na ganin an sake sako wasu, haƙar da har yanzu ta kasa cimma ruwa. Ana ganin mai yiwuwa ne kai hari ta ƙasa ya ƙara dagula duk wata tattaunawar da ake yi na ganin an sako waɗanda ke tsare a hannun Hamas da ake fita ta zaton suna tsare ne ta hanyoyin da ke ƙarƙashin ƙasa. Ministan tattalin arzikin ƙasar Argentina ya lashe zagayen farko na zaben shugaban ƙasar bayan ƙirga kusan dukkan ƙuri'un da aka kaɗa a zaben na jiya Lahadi. Sergio Massa ya lashe kashi 36 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. Babban ɗan takarar masu sassaucin ra'ayi Javier Milei da masu sharhin siyasa suka zaton zai kasance a gaba-gaba ya sha da kashi 30 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. Masu sharhin akan al'amuran siyasa tun da farko sun yi hasashen cewa Massa ba zai taɓuka wani abin kirki ba a zaben na jiya Lahadi saboda hauhawar farashin kayayyaki da ƙasar ta rika gani wanda ya kai har kashi 140 alhalin yana ministan tattalin arzikin ƙasar. A yau Litinin ne lauyoyin wata mata da 'yan sandan ƙasar Kenya suka kashe mata miji bayan ya tsere makamu a ƙasar shi, wanda ɗan jarida ƙasar Pakistan ne suka ce ta shigar da ƙarar 'yan sandan a gaban kuliya. Ashar Sharif, wadda riƙaƙƙen mai caccakar sojin Pakistan ne kuma ɗan ganin kashin tsohon shugaban Pakistan Imran Khan, ya rusu ne bayan da 'yan sandan Kenya suka buɗe wuta akan motar shi a daidai wani wurin tsaida motoci a Nairobi, babban birnin ƙasar, a watan October shekarar da ta gabata. Javeria Siddiq, ɗaya daga cikin matan marigayi Sharif, ta shaidawa kamfanin dillancin labaru na AFP a Islamabad a makon jiya cewa za ta shigar da ƙara. Lawyer nata ya tabbatar a yau Litinin cewa tuni har an shigar da ƙarar a gaban babbar kotu ƙasar Kenya shekara guda bayan kisan marigayin da aka yi cikin dare. To ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Beijing ta sanar a yau Litinin cewa shugaba Gustavo Petro na Colombia zai ziyarci ƙasar China a wannan makon, alamar da ke nuna shugaban mai ra'ayin riƙauna neman ƙarfafa dangantaka da ƙasa ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya. Shugaba Petro zai kai ziyara ƙasar China ne bisa gayyatar shugaba Xi Jinping daga kwanakin Talata zuwa Alhamis, kamar yadda mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Hua Chongying ya sanar. Shugaban na Colombia ya ce zai gana da shugaba shi a ranar Laraba. Shugabannin biyu za su tattauna irin cigaban da aka samu a aikin gina titin Dogo da ake yi a birnin Bogota da wani kamfanin kasar China ke kula da shi. A yau Litinin ne ma'aikata harkokin wajen China ta ƙara da bayyana cewa dangantaka tsakanin China da Colombia na ƙara armashi, inda dangantaka ta fara haifar da damar ido na cigaba ga al'ummomin ƙasashen biyu. A ƙarshe a yau Litinin ne mataimakin Prime Minister na kasar Denmark wanda kuma shine ministan tattalin arzikin kasar Jacob Ellen Jensen ya bayyana cewa zai ritaya daga siyasa a nan take. Ministan tsaron kasar Sjoerg Lund Poulsen shine aka bayyana zai maye gurbin Jacob Ellman. Ellman dai ya kwashe wata guda ba shi da lafiya tun bayan da wani gwajin asibiti a farkon wannan shekarar. Goyon bayan da jam'iyyar Liberal ke da shi yayi kasawar Wars, inda gwamnatin haɗaka kasar ta Denmark a yanzu ta bige da kankanan rinjaye a majalisar wakilan kasar mai mambobi 179. Wani mai sharhi kan harkokin siyasa Jar Koldua ya shaidawa kamfanin labaran Reuters game da Poulsen, inda ya ce akwai kyakkyawan yakinin zai iya samar da daidaito a jam'iyyar da zai kai ta ga wato da zai sa ta kai labari a gwamnatance.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu fara buɗe taskar rahotannin mu daga birnin Accra. A yayin da cibiyar hada-hadar kasuwanci ta kasashen Afirka wato AFCFTA mai halkwata a kasar Ghana take da kyawawan manufofi na bunƙasa cinikayya tsakanin kasashen nahiyar, an kira ga tabbatar da ƙwararren matakan kaucewa take haƙƙoƙi na 'yan kasuwa da kasuwancin su. Mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmud Bawumia shine waɗannan kalaman a wurin buɗe wani taron shekaru biyu-biyu da ake yi akan kare 'yancin bil'adama a wato nahiyar Afirka, wanda cibiyar kare haƙƙin bil'adama a nahiyar Afirka ce ta shirya. Ga dai Ridwan Abbas da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana.
Mr. Ziyad Hamoudi ya ce kungiyar ta da kufa bisa gano matsaloli da ke addaban kasuwanci cikin Najeriya tare da haɗe ƙwararren na dabaru da shugabanni a bagen kamfanoni masu zaman kansu da na jama'a faɗin Afirka ta yamma. Taron zai buɗe wa shugabannin hanya su yi nazarin irin kalubale da ake fuskanta da kuma nasarorin iza bunƙasar yunkurin ci gaban tattalin arzikin Najeriya gaba, yace. A tsakanin kokari da ake yi na daidaita lamarin duniya, yayin kuma da nahiyar Afirka ta shiga hali na rashin daidaito halin rayuwa da tattalin arziki, akwai bukatar Afirka ta yamma ta tashi ta farfaɗo da nahiyar har ma da haɗewar tattalin arzikin su ta yin amfani da ka'idodin Trader da ke akwai a fuskar nahiyar da kuma ƙasa da ƙasa. Da farko dai shugaban na sashen Trader da kayan aiki a hukumar jigilan kayan na kasar Ghana Fred Asedu Dati, wadda ya yi magana a madadin babban jami'an zartarwa Benedict Bismarck, ya ce za ku fahimci cewar littattalin arzikin da ke naso faɗin duniya sun samu ne ta tabbatar da tafiyar kaya, ayyuka da mutane ta bakin iyakoki tare da tabbatar da sun isa masaukinsu da aka nufa lafiya. Akan haka duk wani abu da ya danganci cinikayya ko kasuwanci cikin nahiyar mu na buƙatar inganta fagen sufuri, kawar da iyakoki da kuma kawo ƙarshen duk wani abu da ke zama karan tsaye ga inganta takarar masana'a.
In the wake of the AFCFTA, this has become more essential.
A wannan kaulin na amfani da AFCFTA wannan ya ƙara zama ala yayin da Afirka ke canjawa ta cimma muhimmin yanki na motsinta. Su ne kuwa gina mutu, ƙirƙirowa da yada dokoki ta bakin iyakoki tare da ƙarfafa masana'antu su yi amfani da takarkari a matsayin duniya.
This collaboration has also facilitated
wannan fahimta ya kuma taimaka wurin hada shugabanni daga dukkan kungiyoyi don su taimaka waye kai da bare kwarin gwiwa akan lamurra da sun ka danganci Trinidad a nahiyar. Sai dai wannan duk na bukatan karin haske akan haka na tuntubi Abdulrahman dan tasalla domin ya fayyace mini
karfin Afrika ko wace karfin Ghana ya saye da yawanci kan African private sector development. So aikin government ya kasance aiki daya ne kawai su yi streets enabling environment wannan da dai shawa zuwa private sector dey attract so su su invest cikin wannan given sector the government ke so ya develop ga continental free trade areas sai ga borderless alliance kuma a takaice ana so a promote lots of exports because yawancin exports dey kamo na amfani.
Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoto. Rikicin hada-hadar kuɗi ya fada majalisar dokokin ƙasar Kamaru ya kuma nuna gaggawar aiwatar da tsauraran sauye-sauyen harkokin mulki da na kuɗi domin tabbatar da gaskiya da riƙon amana na gudanar da kuɗaɗen jama'a da ci gaba da bincike da tantancewa da kwamitin wucin gaji zai yi kuma zai zama muhimmi wajen gano tushen matsalolin ta samar da ingantacciyar mafita. Maimunatu Sadu na dauki da ƙarin bayani akan wannan rahoto.
Matsalolin kuɗi da ake fuskanta a halin yanzu a majalisar dokokin ƙasar Kamaru suna da alaƙa da matsalolin da aka fuskanta a baya dangane da fadan dabo da kuɗaɗen suka yi na kusan sifa biliyan 22 a cikin shekaru 2012-2022 har zuwa 2023 da cibiyar bincike ta majalisar ta gano basu sukan da suka kai kusan sifa biliyan 22 ɗin. Sakamakon haka ɗan majalisa a jam'iyyar adawa ta SDF na gabashin Uri Jamishan Nice ya buƙaci a yi dalla-dalla a majalisar. Da fatan za a gabatar mana da kasafin kuɗi na majalisa na shekara 2021 da jerin nau'ukan ayyukan da asusun majalisar ya fidda sakamakon babi na 94 da kuma jerin waɗanda suka ci gajiyar da kuma kuɗaɗen da aka fidda saboda su.
Ainsi que les montants mis à leur disposition.
Haka zalika shugaban jami'iyyar DCLN kuma dan majalisar Yon Ekele Cabrali biyai bayani ne da kakkausar murya.
Vous avez ouvert un audit sur ce que vous avez amené.
A kodi yaushe kuna karanto mana kasafin kuɗi na kowace shekara yaya aka tsara yadda aka yi tsarin gudanar da ayyuka kun san cewa ana fuskantar matsaloli amma kun zauna kun yi kasafi. Kuma sani cewa majalisa tana fuskantar matsaloli daban-daban kamar tarin matsayi rashin bin ka'idoji wajen bayar da kwangila ga gwamnati da ƙarin albashi ga wasu ba bisa ka'ida ba kuma ba tare da izini ba sai dai ministan kuɗi Louis Paul Mutazi ya yi bayani ne kamar haka.
Il faut qu'il y ait des chapitres.
Ya kamata ku gane cewa akwai kudurori ga waɗanda ba za a iya a sanya su a wasu matsayi na musamman ba. Akwai kudurori biyu na farko zuba hannun jari na biyu gudanarwa.
Pour le fonctionnement, chapitre 65.
Dangane da matsalolin da suka yawaita a majalisar dokoki ne, shugaban majalisar Kabaye Yege Jibril ya ɗau matakin kafa kwamitin wucin gadi da ke da alhakin tantance harkokin gudanarwa da harkokin kuɗi na majalisar ƙarƙashin jagorancin Théophile Bahoro, ɗaya daga cikin mataimakin shugaban kwamitin gudanarwa na majalisar dokokin. Manufar kwamitin aiwatar da bincike sai dai a ƙarshen wannan tantancewar ana buƙatar shawara ga wannan kwamitin dangane da hanyoyi da za a bi don magance matsaloli. Sai dai kasafin wannan shekara ta 2023 ya kai sifa biliyan 29.9 kasafin ya ƙaru har idan aka kwatanta da na shekara da ta gabata. Maimunatu Sado sashin Hausa na muryar Amurka daga Douala a ƙasar Kamaru.
A gaida Maimunatu Sado da wannan rahoton. kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga tattaunawa da wakilin Musani Shaibu Mallumfashi yayi da wani masanin tattalin arziki wato Aminu Ibrahim kenan akan dage dokan nan da wato gwamnatin Bola Tinubu ta yi wanda ya haramtawa ainihin masu kasuwanci da suke shigowa da kayan abinci a Najeriya. Ga abinda mai sharhi yake faɗi game da inganci ko kuma rashin ingancin haka.
Farko dai yana da amfani kuma ba shi da amfani. Amfanin shi na farko yanzu dama da aka bayar a shigo da kayayyakin nan ta seaport namu wato jiragen ruwa, to kayan nan za su shigo kuma za a samu sauki saboda farashin da aka ba su su siya a na dollar inna farashin gwamnati ne ba na bayan faki ba, so kayan za su zo da sauki, mutane za su samu sauki. Kamar yanzu kaga shinkafar kasar waje da ake siya kusan 50,000 in aka samu akwai canjin na a farashin gwamnati kila ta dawo kusan 40,000 ko kasa da 40,000. Shinkafa yar gida yanzu tana kan 40,000 ne da daya da uku, to kaga su ma dole ko su rage farashin kayan su ko kuma mutane ba za su siya ba. To in sun rage farashin kayan su inna yawancin su akan asara za su tafi. To kaga illan shi kenan. Na biyu kuma musamman maganar shinkafa dinnan, sakamakon rufe bodan nan da aka yi da kuma wani taimako da wancan gwamnatin ta bayar wanda ake ce ma Anko Baroye, mutane sun yi noman shinkafa ba kaɗan ba. Yanzu duk inda ka bi ƙasar nan musamman arewacin Najeriya kamar ka je Kano, Zaria, Sokoto, Katsina, Kaduna nan ya katar an buɗe kamfanoni na tasan shinkafa. Ko saboda haka an ɗauki ma'aikata ana ta harkar arziki. To shigowa da wannan shinkafar da za a yi ta jiragen ruwa zai karye wa yannan kamfanonin kuma duwar su za su rufe.
An yi akan wannan doka ba za ta mai da hannun agogo baya ba don an kafa ta ne da nufin bunƙasa noman abinci a cikin gida Najeriya da nufin ma a ci har ma a saida a wasu. Wannan ba zai dakushe karsashen su manoma na cikin gida Najeriya ba kenan?
A tabbas zai shafe su. To su ai kaman kai ne yanzu ka bude shago kana saida gwangwanin madara akan naira 20, sai ni kuma a bani dama in shigo da shi wanda in na shigo da shi zai zo min a har zuwa Katsina akan naira 8, kaga kila in na sa riba naira 2 zan sa sai ka rufe shagonka. To kusan haka abin yake ai. Tabbas zai shafi tattalin arzikin su manoma da yawa. Yanzu kaga kamar maganar kifi dai yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka ce a shigo da shi. To kaga kifi kamar yanzu mutanen Baga, mutanen Habeja, in ka duba mu a nan Katsina da Kaduna da sauran wurare za ka ga har jiran kifin nan muke da ake kawowa daga Baga da Habeja shi muke siye. Amma yanzu kaga da an fara shigo da shi ta Lagos inda kana siyan katon din akan 30,000 ne ko 40. To in an fara shigo da shi ta Lagos saboda sun samu canjin kuɗin su akan farashin gwamnati kila katon din ya taso maka zuwa Katsina ko Kaduna akan 10,000 ko 20,000. To kaga mutanen Baga yaya za su yi, mutanen Hadeja da suke noman yaya za su yi. To kaga duk wannan zai gurgunta tattalin arzikin wayannan mutanen kenan, sannan kuma zai shafi tattalin arziki kasa gabaki daya.
To madalla Sani Shaibu Mallumfashi kenan a tattaunawansa da Aminu Ibrahim Kwadari a fannin tattalin arziki. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC kai tsaye, amma yanzu a shakata da wannan wakar.
Kayan yara gobe na nake ji,
kayan yara gobe na nake ji,
ka ji ka dango na san za fa iya ce ya ta gobe na nake ji,
kayan yara gobe na nake ji.
Inda na dauki ya ganga da kana na dauki dan amshi na ka kamar roka na na zan ya sha don mamma lo gobe na nake ji,
kayan yara gobe na nake ji.
Maso zuwa ofin koye ofin, maso zuwa gona koye gona, lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ji,
kayan yara gumi na nake ji.
Idan dai ka ga mutum bisa mota kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga yana yin tuku na tabbata gumi na yake ji,
kayan yara gumi na nake ji.
Sai an sha wuya kan sha
kayan yara gumi na nake ji, kayan yara gumi na nake ji.
mako wane gumi na yake ji
kaya yara gumi na yake
ji jata alhaji dan kadnawa yau ya gode gariya zauna amma hakkin shi yazo ne ma kaya yara gumi na yake ji
kaya yara gumi na yake
ji ani ma dodo gumi na yake ji
kaya yara gumi na yake ji
gama wasu na open sun zanna kan tebe sun kama rubu wannan shi ma gumi ne yake ci
kaya yara gumi ne yake ci
na ga manomi ya tafi gona sare haki da garan ici shi ma wannan gumi ne yake ci
kaya yara gumi ne yake ci
tuna da direba ma tukin mota mota an lafta mata kaya ya hau ya tada ya tuka ya ruga ba dare ba rana shi ma wannan gumi ne yake ci wannan gumi ne yake ce
kaya yara gumi na yake ce
idan ka ga mutun yana zanna tab kuma yayi na diya zanna hayya ban ka fara an jaba ye fila fila ya zauna shi ma wannan gumi ne yake ce
kaya yara gumi na yake ce
yaro ne me kuɗi ka ji dadi yau ko wane gumi ne yake ce
kaya yara gumi na yake ce
yaro ne me jidani au ya rabu min muke ce
kaya ya rabu min nake ci
to madalla da fata an shakata da wannan wakar yanzu kuma lokaci ne da Isa Lawal Ikara zai kawo mana rahoto na musamman akan takaddama kan sanadin mutuwar dalibin makarantar Al-Azhar dake garin Zaria wanda ta barke tsakanin makarantar da kuma iyaye dalibin ga rahoto
rahoton mutuwar dalibi Marwan Nuhu Samba dan aji uku a makarantar Al-Azhar Academy dake Zaria dai ya fara bayyana ne a ranar Asabar duk kuwa da cewa da dukan da kuma mutuwar dalibin duka sun faru a Juma'a ne bayan bayyanar mutuwar dalibin ne kuma ta kaddama ta barke tsakanin iyayen dalibin da kuma mahukunta makarantar ta Al-Azhar dake Zaria domin kuwa ayin da mahukunta ke cewa mahaifin yaron da kanshi ya aiko dan hukunta yaron makusantan iyayen dalibin da ya riga mu gidan gaskiya sun ce ko kanshin gaskiya babu a cikin wannan batu shugaban kungiyar iyayen yara da malaman makarantar ta Al-Azhar Academy dake Zaria Malam Mujahiddin Aminuddin yayi bayani akan abin da ya faru
yaron tunda akwa makaranta bai zuwa kusan wata biyu to kanin baban shi ya dauke shi kai shi makaranta domin a mai hukunci to akai assembly ana mashi hukunci aka ce a koma da shi office to wala Allah ya saboda tsoro da fargaba sai ya gudu aka ce a kamo shi to da wanda shi aka yi to ba mu sani ba ko yana da wani rashin lafiya ba wallahi alamu aka ce nan dai kaman ya suma haka aka dauke shi aka kai shi asibiti abin da ya faru kin daga ba aka ce ya rasu a asibiti wato shi al'amari na rayuwa yakan zo da kaddara da abin da Allah ya kaddara makarantar ta Al-Azhar ta dade to lalura bayan da bai iya zuwa mun san akwai sakaci daga irin yanda aka yi hukunci da wanda ba tsarin makaranta bane gaskiya
sai dai kuma aminin mahaifin dalibin da aka kashe honorable Lawal Balarabe ya ce mahaifin yaron bai umarni da hukunta yaron ba yana mai cewa abin da ya faru dai ya bayyana cewa akwai wuta karara
duk wani surutu da ke uban yaro shi kai yaro ai mai hukunci ƙarya ne uban yaro ba shi kai shi makaranta ba 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 shi kai shi ba uban shi ne na abokan zumunci amma ba wai mahaifin yaro ya kai shi makaranta ba kuma da ya kai shi makaranta babu inda yake gashi ai mai hukunci ƙarya ne wannan abin da suka yi da imani da Allah shi mai makaranta ba zai yi da ai wannan ba wala abin da suka yi don kashin kansu sai ya ci kuma hukumar makaranta ta ce mata dakatar da malaman inna tabbata zai zama izina ga sauran makarantu ba ma ita wannan makarantar ma nan da kuma su kansu malaman da goma sauran malaman makarantar wanda abin shafi su kuma a cikin curriculum na education nan ni ma trend teacher ne ba maganar duka yanzu a makaranta a kan harkan koyarwa ba maganar duka
Malam Ja'far Balarabe shine babban abokin mahaifin dalibi Marwan Nuhu Samba da ya riga mu gidan gaskiya kuma shine ya dauki marigayin zuwa makarantar da bayan tafiyar shi ne kuma aka sanar da shi an dake shi har ya riga mu gidan gaskiya
da al'asar muna tare da shi Malam Nuhu Samba mahaifin yara sai naga shi Malam Abdulrahman sai ya ce mun rabu da Marwan ya zo wurin ka a makaranta ya zo sai ya ce bai ganshi ba sai na ce to ka yi hakuri gobe zan zo da shi makarantar gobe da safe sai na ce ma mahaifin ba ni ma kullun mashin din ka za mu tafi makaranta da Marwan sai na dauke shi muka tafi to tantace a wurin sai ya mari yaron sai ya rike hannun shi sai suka tafi assembly sai wasu malamai daga baya sai suka zo suka ce mun to ai kai ka tafi idan har akwai wani magana za a same ka
yanzu dai hukumar makarantar ta Al-Azhar Academy Zaria ta tabbatar da cewa abin da ya faru kaddara ce kuma ta karbi kuskuren da malaman da suka yi dukan suka yi kamar dai yadda maga takaddan makarantar Malam Bashir Darra ka tabbatar
dole iyayen yara hankalinsu zasu tashi bayan ba wanda za a ce ya haifi da a ce dan nan yaro su dalilin hukunci hankalinsu ba zai tashi ba so dole mu hukumar makaranta mu dauki wannan laifin kuma muna ba yara hakuri tunda ai sun yarda da mu ne suka kawo yaron mu ba su tarbiya kuma ba wani malamin da yake so ya kashe dalibin shi kamar da ba wani mahaifi da zai so ya kashe dan shi a dalilin gudanarwar ne aka samu kuskure wanda duk mayan adan ne kuma ajizai ne kuma makaranta ba ta tsaya akan nan ba tana shiri ta aiki da hukuma in fact cikin abun malamu kai shi shugaban makarantar da mataimakin shi duk mun mika su ga hannu ƴan sanda don su yi bincike
ne dai gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da rufe makarantar ta Al-Azhar Academy dake Zaria yayin da rundunar ƴan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da kamo su jami'an makarantar domin binciken wannan lamari in ji mai magana da yawun dinar ƴan sanda na jihar Kaduna ASP Mansur Hassan
a mai girma commissioner ƴan sanda na jihar Kaduna wato CP Musa Yusuf Garba ya bada umarnin gaggawa domin a yi bincike a kuma tabbatar da cewa duk waɗanda suke da sa hannu a wannan lamari an kama su kuma an gurfanar da su gaban koliya a wannan ya sanya a yanzu haka mun kama mutum biyu suna a hannunmu kuma insha Allah muna nan muna bincike kuma suna babu hadan kai wajen binciken mu in Allah da kuma da zaran mun kammala bincike zamu gurfanar da su a gaban kotu insha Allah
sanarwar rufe wannan makaranta ta Al-Azhar Academy dake Zaria a tsakiyar karatu dai ya jefa iyayen daliban dake wannan makaranta cikin damuwa har ma wasu daga cikin sun fara tambayar makomar yaran su a dare lokacin da sauran makarantu ke ta ci gaba da karatu Isalon Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to madalla a gaida Isalon Ikara da wannan rahoto na musamman da ya hada mana kada a manta wannan shirin na zuwa muna ne daga nan Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 4:57 na ranar kenan a nan Washington DC yanzu kuma lokaci ne da Hawwa za ta kawo mana takaitaccen labaran duniya
to baba a yau litinin ne sojojin Isra'ila suka kai har-hare ta sama har sama da 300 akan zirin Gaza duk da cewa jami'an Amurka sun ce Washington ta ba Isra'ila shawarar jinkirta kai hari ta kasa da take shirin kaiwa kan yankin da Hamas ke iko da shi domin bada dama ga tattaunawa da ake yi na neman sakin waɗanda Hamas ɗin ta yi garkuwa da su sama da 200 ministan tattalin arzikin kasar Argentina ya lashe zagayen farko na zaben shugaban kasar bayan kirga kusan dukkan ƙuri'un da aka kada a zaben na jiya Lahadi Sergio Massa ya lashe kashi 36 daga cikin 100 na ƙuri'un babban dan takarar masu sassaucin ra'ayi Javier Milei da masu sharhin siyasa suka yi zaton zai kasance a gaba-gaba da shi wato ya sha da kashi 30 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a yau litinin din ne lauyoyin wata mata da ƴan sandan kasar Kenya suka kashe mata miji bayan ya tsere makamu a kasar shi wanda dan jaridan kasar Pakistan ne suka ce ta shigar da karar ƴan sandan a gaban kuliya Arshad Sharif wadda rikakken mai cecekar sojin Pakistan ne kuma dan ganin kashe nan tsohon shugaban kasar Pakistan Imran Khan ya rusu ne bayan da ƴan sandan Kenya suka bude wuta akan motar sa a daidai wani wurin tsaye da motoci a Nairobi babban birnin kasar a watan October shekarar da ta gabata Ma'aikatar harkokin wajen Beijing ta sanar a yau litinin cewa shugaba Gustavo Petro na Colombia zai ziyarci kasar China a wannan makon alamar da ke nuna shugaban mai ra'ayin riƙauna neman ƙarfafa dangantaka da ƙasa ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya shugaba Petro zai kai ziyara ƙasar ta China ne bisa ga yadda shugaba Xi Jinping daga kwanakin talata zuwa alhamis kamar yadda mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Watching Yan ya sanar shugaban na Colombia ya ce zai gana da shugaba Xi Jinping a ranar Laraba.
To ban sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 karfe 5 ke da agogon Ghana da GMT. Za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taimaka min wurin gabatar da shirin, da kuma Fiona wa Mai wanda ta shirya ta bada umarni, da injiniyan mu ta wannan dare Kila Williams, Baba Yakub makerin ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalam.